بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da 10 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da 28 ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na 18 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqhu sira na ainihin wato professor zaid abdul karim az-zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba kamar yadda muka faɗi tun farko-farkon karatun wannan littafi cewa littafi ne da ke tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da kokarin tacewa da tantance tarihin da yake kawowa a bisa ingantattun riwayoyi na hadisai da kuma maganganu waɗanda aka tabbatar da cewa tsaftatattu ne daga cikin tsaftatattun ainihin maganganun malaman tarihi bayan da malam ya shawo mana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da darussa masu yawa a ciki a yau sai ya ce al-mabhathu thamin babi na 8 wanda ke bincike dangane da ra'ayuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama lil aghnami kiwon da manzon Allah yayi wa dabbobi al-aghnamu jam'i ne na ghanam ghanam ita ce ainihin wato guda daya ta aghnam din abinda yake nufi karamar busa tinkiya ko akuya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi kiwon karamar busa shine ra'ayu gashi nan sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja almar'a almar'a wurin yin kiwo to ra'ayu ra'ayu shine yin kiwo din ra'a yayi kiwo ba ra'a ba da alhamza ya gani ra'a yayi kiwo almar'a wurin yin kiwo to ra'ayuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama lil aghnami kiwon da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na awaki ko tumaki marra ma'ana anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yar al-ghanama ma akhihi min ar-raba'a fi diyar bani sa'd bayani ya gabata tattare da abubuwan da muka karanto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana kiwon kananan bisashe tare da dan uwan shi na shan nono fi diyari bani sa'ad a anguwar bani sa'ad indama ja'ahul malakani a lokacin da ainihin wato mala'iku guda biyu suka zo wa shaqqa sadrahu suka tsaga kirjin shi diyar yana daukar anguwa diyar yana daukar gidaje diyar yana daukar kasashe kalma ce wadda take nufin wuri kawai to da gurgurdan yadda ta zo haka kawai zaka ainihin fassara ta domin ka samu ingantacciya ainihin wato fassara anan ka ce diyaru bani sa'ad in ka ce anguwar banu sa'ad ko kauyen banu sa'ad ko garin banu sa'ad duk daidai ne ina fata an gane don abinda kullun ake so a fassara shine ka bada sakon da wancan yaren yake dauke da shi ba lallai sai ka fassara kalmar keke da keke ba to yana kiwo a wannan anguwa ta ainihin wato su sa'alimatu sa'adiya mala'iku biyu suka zo mishi suka tsaga kirjin shi wa qad rawa al-bukhari an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haqiqa al-imam al-bukhari ya ruwaito abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin illa wa qadra al-ghanama babu wani annabi sai da yake kiwon awaki qalu wa anta ya rasulullah sahabbai suka ce har da kai ya manzon Allah qala manzon Allah yace na'am haddani kuntu ar'aha ala qarariqa ko na kasance ni ma ina musu kiwon ala qarariqa akan wasu dan kwabbai ko ƴan kudi da ahli makka ga mutanen makka mana ina yi musu suna biya na asali ba nawa bane nake musu amma ina yi musu ne suna biya na wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kiwon dabbobi, sannan wannan ya nuna annabi yayi aikin zama da kanshi a matsayin mai da'awa. Zamu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala. Qararit din nan jam'i ne na qirat, shine yazo a hadisin falalar bin jana'iza da sallar jana'iza, hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lahu qiratun lahu qiratani. Ina fata an gane. Wal qiratu juz'un min ajza'id dinar. Abin da yake nufi da qirat anan shine wani yanki daga cikin yanki na kudi. Ibn al-Asir shi ya faɗi wannan a cikin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith a cikin mujalladi na 4 shafi na 42. Wannan littafi yana fassara kalmomi ne da suke zuwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda aka san cewa malaman hadisi ko ni nasu na musamman ne. Su malaman hadisi sun kasance hatta ainihin wato dictionary nasu, to suna da shi na musamman. Wannan shine sabon bugu da aka yi wannan littafi An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith. Amma asalin bugun da malamin ya hujja da ita gashi nan wannan mai mujalladi 4 ne. Gashi mujalladai 5 afwan. To wannan ne zaka ga yace gashi ka duba a cikin mujalladi na 4 shafi na 42. Kana duba kamar yanzu yadda na riko wannan mai mujalladi 4 din. In dai har bugun yayi daya sai kaga karatun ya zo keke da keke. Ina fata an gane. Gashi ko ya zo da kalmar ba ya ce shafi na 42 ba, gashi nan sai da ya zo da ita. Karaba daga shafi na 41 ya fara fassara kalmar har sai da ya kai shafi na 42 ya fassara ainihin kalmar. Ina fata an gane. An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith kenan, ma'ana wannan kat kenan wajen fassara kalmomin da suka zo a hadisi, waɗanda suke kalmomin ba a saba jin su ba. Amma fa malamai sun rubuta wannan littafi da yawa. Dubi Al-Gharib al-Musannaf Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam, shi kuma wannan gashi mujalladi 3 ne. Sannan sai kuma Gharib al-Hadith na Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi, waɗannan suna daga cikin waɗanda suka rubuta da farko. Wannan wajen mujalladi 5 ne. Juz'i kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da juz'ai ainihin wato guda 3-3. Gashi nan misalan ga Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadith. Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadith shi kuma na Al-Imam Az-Zamakhshari, gashi shi ma duk kamus ne na hadisi. Sa'annan har wa yau ga wannan kuma Gharib al-Hadith na Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba ad-Dinawari, duk waɗannan kamus ne na ainihin wato hadisi. Sa'annan dadin dadawa wani malami shi kuma Al-Imam Al-Humaydi yace gashi tafsiru gharib ma fi as-sahihayn al-Bukhari wa Muslim, kalmomin da suka zo cikin Bukhari da Muslim su kadai shi kuma nan ya biya fassara su. Ina fata an gane. Wannan yana daga cikin malaman da suka rayu karni na ainihin wato 5. Sa'annan wannan littafi abin nan Imam Ibn al-Jawzi shi ma yana da nashi gashi Gharib al-Hadith na Al-Imam Ibn al-Jawzi, wanda ba da dadewa ba za ku ji malamin ya zo ya sake yin hujja da wannan kuma. Duk waɗannan kawami su ne fa kuma qillatun qalila, ɗan kaɗan kenan daga cikin aikin da malamai suka yi. Wannan aikin da malamai suka yi shine shi Ibn al-Asir ya tattara sai ya ce wa nashi littafin An-Nihayatu, wato shi nashi shine qat shine ƙarshe, ya gama tattarowa. Amma babu wanda ya isa kai nihayar ilimi sai Allah. Di ya gama iya kwazon shi yana ganin ya gama ƙurewa qat, sai malamai suka zo suka mishi istidraki. Gashi nan wani malami ya zo ya ce az-zailu ala nihaya fi gharib al-hadith wal asar, ma'ana waɗannan wasu abubuwa waɗanda sun kubuce mishi kalmomi bai fassara su ba, shine wani malami ya mai istidraki ya sa mishi zail. Sannan kuma wannan gashi al-lu'lu'un nasir fi ta'liq ala nihaya ibn al-asir, duka kudu waɗannan ana kokarin ne wai ka fassara hadisi a bisa yadda ya kamata ka fassara shi. Dan karka je kana karatun physics wata kalma ta zo maka ka je ka dauki Oxford ko kuma ainihin Macmillan ko wanene daga cikin littafai na dictionary waɗanda suke fassara turanci zalla, to haka ake maka tsoron karka zo wata kalma ta zo a cikin hadisi, ka je ka dauki wannan kalma ka dube ta a halin ita kalmar ba a saba jinta ba. Idan kalma ce da aka saba jinta babu laifi, zaka iya duba ga magarin dictionary. Amma in kalma ce da ba a saba jinta ba, lallai ne sai ka samu ire-iren waɗannan. Yadda suka yi wannan kuma haka suka yi Qur'ani. Akwai kamusul Qur'an na al-imamu ad-damighani akwai gharibu al-qur'ani wal-hadith na al-asbahani gharibai al-qur'ani wal-hadith malamai sun yi rubuce rubuce da dama Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to yace kuntu ar'aha ala qararita na kasance inne wa ainihin wato mutanen makka kiwo a bisa wasu ɗan kuɗi da suke bani li ahli makka wato waɗannan dabbobi na mutanen makka ne yanzu wannan hadisi yana tabbatar da annabi yayi kiwon anbiya shi ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa an na'am hadda asarai saboda ai su ma sahabbai zamanin su ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa sallama irin larabcin su ɗaya ne za su zo su dubi wani larabcin wanda yanzu ba a yin irin shi saboda haka har idan haka ai ita wannan asalin cikakken sunan littafin kenan an-nihayatu fi gharibil hadith wal athar hatta maganganun da suke zuwa asarai in baka gane ban ka gani nan duk za ga fassarorin su fa'ida kuma tara su da yawa shine yayin da wani ya fassara wata kalmar wani bai fassara wata ba wani kuma ya fassara kalmar amma bai dauko maka wannan hadisin naka yayin misali da shi ba wani sai kaga in ya fassara kalmar sai ya ce ai kalmar ta zo a cikin hadisi karama sai kaga hadisin da yake magana ne sai ga hankalinka ya ƙara kwanciya ina fata an gane wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi marri zahran jabir dan abdullahi Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a marru zahran wa nahnu najni al-kabath muna ainihin kariyar icen arak icen arak in yana busashe sai a kira shi ainihin abin nan me yake da suna arak icen aswaki amma in yana danye sai a kira shi al-kabath to najni shine muna tsuntsunka muna kakkariyar wannan ainihin wato ice gashi nan a ƙasa sai yake cewa al-kabath din nan an-nadij min tamari ko al-arak wato nunan ne daga ƴaƴan itatuwan ne ƴaƴan itatuwan arak din ba wai icen arak din ba kun fahimta ƴaƴan itatuwan na shi arak din na wannan icen wal arak shajarun ma'rufun shi arak din wani ice ne wanda yake sananne tayyibur rih ko kuma tayyibur rih wanda yake da kanshi mustaku bihi ana aswaki da shi shine in ka zo kana aswaki sai ka ji yana da dan wani zaki zaki zam haka yana dan kama dasashinka kun gane irin shi zaka ji shi kamar yana da mantaleta haka a jikin shi da ko yaji ko kun fahimta shine asalin icen arak to sun je ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin wato diban musu suna diba fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah yace alaikum bil aswad minhu kun ga diban yayin itatuwan bakake kamar ci zaki ne ko dinya wadda ta yi baka ita ce nunan ne to da yake annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san abin sai yace tunda nunan ne ake so yayin itatuwan ne to kun ga diban bakin qala jabir yace fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ka annaka ra'aita al-ghanama kamar kai kiwon awaki in ba wanda yake kiwon awaki ba ai bai san ci zaki da lukuki da gwandar daji da ire-iren waɗannan abubuwa ya gane wanne ne ya nuna wanne ne bai nuna ba ko qala na'am manzon Allah yace haka abin yake ba ma kama bane nayi wa hal bin nabiyyin illa wa qad ra'aha yace ai babu wani annabi sai da yake kiwon awaki aw nahwi hadha alqawl ko kuma ya fadi wata magana dai makamanciyar wannan magana wannan hadisin gashi al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ga can da ya fassara kalma al-kabath din nan ko sai yace a duba Ibn al-Jawzi a cikin gharibul hadith shine wannan da na nuna mana sannan da Ibn Hajar a cikin hadith sari muqaddimat fatuhul bari mai suna hadith sari Ibn Hajar ya yi amfani da wannan dama ya fassara ainihin wato kalmomi waɗanda suka zo a cikin Sahihul Bukhari ina fata an gane don haka ita wannan muqaddimar ta Sahihul Bukhari ita Fathul Bari ita kanta littafi ce mai zaman kanta shi yasa sai sanya mata hadisi sari to a ciki duk wata kalma da ya fahimci za ta bada wahala a cikin Bukhari to akwai kamus dinta anan akwai dictionary dinta anan shine yace a duba a wannan littafi tunda na tara ke cewa duk inda zaka sai Fathul Bari dama muqaddimar tana jiki ita ce ta farko ina fata an gane amma a matsayin dan sai da ya gama rubuta ta tsaf sannan ya fara sharhin Sahihul Bukhari sannan kuma ya dawo ya sake gyara ta saboda ya daidaita wasu abubuwa waɗanda ya yi ishara a can baya. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Maza nastafidu min qissati ra'ayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lil aghnami, waɗanne fa'idoji ne za mu samu daga kissar kiwon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi wa dabbobi? Annabi ya yi kiwon dabbobi ya tabbata, kafin shi annabawa ma sun yi kiwon dabbobi ya tabbata. To waɗanne darussa ne za mu samu daga wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi? Malam yake cewa naqisu awwalan ma'a qadiyyati ra'yi al-ghanam hadhihi allati ajma'a 'alayha al-anbiya. Wannan mas'ala dangane da kiwon awaki da annabawa gaba ɗaya suka haɗu a kanta. Mu ɗan tsaya ni waiwaye a dan tafiya. Da annabi ya ce ma min nabiyyin illa wa ra'al aghnam, babu wani annabi sai da ya kiwon awaki. Limadha ittafaqa ha'ula'i al-anbiya jami'an 'ala ra'yi al-ghanam, me yasa waɗannan annabawa baki ɗayan su suka haɗu a kan kiwon awaki? Yaqulu ibn Hajar rahimahullah, الامام ابن حجر الله مدوكين سركي يجي دانشي يچه قال العلماء malamai suka ce الحكمه في الهام الانبياء رعي الغنم, hikimar da tasa Allah ya kimsawa annabawa kiwon awaki qabla nubuwa kafin annabta, ilham shine da ake cewa wahayin ilhama, kaji Allah ya saka maka san abu ka jarabci da san shi, to duk annabin da ya taso tun kafin a fara mishi wahayi ya kamata ku kiyaye wannan kafin a fara yi mishi wahayi, don in an fara mai wahayi kun ga abin ya zama wahayi. To amma kafin a fara mishi wahayi sai Allah ya kimsa mishi, ma'ana ya saka mishi son kiwon awaki kuma sai ya yi din qabla nubuwa kafin annabta. Dalilin da yasa haka kamar yadda malamai suka ce an yahsul lahum at-tamarrun, don su samu gogewa bi ra'ayha da wannan kiwo da suke na awakin, alama yukallifunahu ko alama haka ne yaklifunahu min alqiyam bi amri ummatihi, wato Allah madaukakin sarki yakan sa su kiwon awakin ne domin su samu gogewa akan nauyin da za su dauka, wanda za su tsayu da daukan shi na al'ummar su. Mutumin didda ya iya kiwon dabba, to in Allah madaukakin sarki ya hada shi da kiwon mutane, to abin zai zo mishi da sauki insha Allah ta'ala. Ina fata an gane. فالانبياء كانوا رعاة اغنام في صغرهم, annabawa sun kasance masu kiwon awaki ne tun a lokacin ƙuruciyarsu, tun suna ƙanana suke ainihin kiwon. Li yakunu ru'atal insaniya fi kibarihim, domin saboda su kasance masu kiwon dan adam da kuma mutunci da mutuntaka ta dan adam bayan sun girma. Fa kama qaddara li Musa wa Muhammad wa ghairihima min al-anbiya salawatullahi wa salamu alayhim, kamar yadda Allah ya kaddara wa Musa da Muhammad da waɗansu annabawan daga cikin annabawan Allah, fitida'i amrihim, game da ainihin wato farkon al'amarin su ri'ayatal ghanami, Allah ya kaddara musu kiwon awaki. Liyatadarraju min ri'ayatil hayawanil bahmi ko bahimi, don su saba da ko kuma su goge da kiwon dabba wadda take albahimi mara magana. Wa islahihi, da iya gyara al'amuranta, ila ra'ayati bani adam, zuwa ga kiwon yan adam, wa da'awatihim, da kuma kiransu, wa islahihim, da ainihin gyaransu. Falikai yakuna da'iyatu najihan, to don me da'awa ya kasance ainihin wato mai cin nasara a cikin da'awar shi, fi da'awatihi, game da da'awata shi, la budda ba'da al-ilmi min at-tadarruji wa at-tadarrub al-ilmi, dukkan mai da'awa in yana son ya ci nasara bayan yayi karatu ya samu ilimi, to kuma yana buƙatar at-tadarruj, taka wasu matakai dangane da da'awar tashi, da kuma at-tadarrub, da kuma wata gogewa al-amali ta aiki. Anan barin dan tsaya in yi mana tsokaci dangane da waɗannan jimloli da malam ya fadi. Mai da'awa bayan yayi karatu, ashe dole ne mai da'awa sai yayi karatu? To kuma abubuwa uku ne waɗanda suke hada mai da'awa ya zama kamili a cikin aikin da'awar shi. Abu na farko shine a same shi da imani akan abin da yake kiran mutane zuwa gare shi. imani da abin da yake kira shine yana kiran mutane zuwa a zo a ba alqur'ani da sunna kuma yayi imani da alqur'ani da sunna yana kiran mutane zuwa ga manhajin salaf kuma yayi imani da manhajin salaf yana kiran mutane a zo ayi aiki da sunna yana aiki da sunnar kuma yayi imani da ita dan haka imani shine matakin farko dangane da zaman ka mai da'awa wannan imani shine zai lazimta maka kaje ka koyi aikin da'awa din to wannan shine mataki na biyu mataki na biyu shine neman ilimin da zaka kiraye mutane da kuma hanyar da zaka kiraye mutanen duk wannan tana karkashin ilimi mataki na uku ka sani da cewa da imanin ka da ilimin ka ba su ne asali suke da tasiri akan mutane ba fiye da kyawawan dabi'un ka halaye nagari to waɗannan halaye nagari da kyawawan ɗabi'u su ne abubuwan da zaka ɗabi'antu da su waɗanda mutane za su yi maraba da wancan imani naka har su taho gare shi da wancan ilimi naka har su taho gare shi to idan kun fahimci waɗannan matakai guda uku jama'a in aka zo tafsilin su wanda muke son mai magana akai shine na uku ai na biyu shine ilimi dole ne ka samu ilimi sannan tare da wayewar kai to a ƙarƙashin ilimi da wayewar kan nan dole ne kuma ka samu wata gogewa to wannan gogewa za ta kasance mataki ne jama'a wato ina son in tsawaita mana magana akan wannan mas'ala ko kuma in nannagi magana akan wannan saboda galibin yanzu matasa suna shiga harkar da'awa sai su samu abin da ake kira al-futuru fi da'awa al-futuru fi da'awa shine sai ka fara da'awa sai ka dubi yanayin barnan lalacewar mutane sai ka ga cewa yaushe waɗannan mutanen za su gyaru a ƙarƙashin haka wata rana wani dattijo da muka ziyarci Maiduguri ya kusan shekara 15 da ta gabata a lokacin shi ne director na cibiyar Indimi masallaci da makarantar Indimi da ke can inda Malam Jafar Marigayi Allah gafarta mishi yake wa'azi a wancan lokaci da muka je gaisawa da shi daga cikin wasu yoyin da yake mana yace to ku yi hakuri a wannan fage naku don ga kuma tasa ne akwai yiwuwar za ku yi ta ganin munanan abubuwa amma sai ku kara da hakuri yace muna matasa a jama'at Nasrul Islam Malam Abubakar Gumi lokacin yana tura mu wa'azi ya ba mu kuɗi a zuba mai a mota a je a yi kaza a yi kaza yace wata rana sai muka da cikin fushi muka zubar da lasifikokin da komai muka ce kai mun gaji mutanen nan ba san ba sa aiki da wa'azin ba sa gyaruwa ko kadan a bar kowa ya je haɗu da Allah Allah ya mai abin da ya ga dama kawai sai Malam Abubakar Gumi yace a ai ita da awar da kuke yi kuna yi wa waɗannan ne dan su gyaru idan ba su gyaru ba kun fita kun tsaye da hujja a kansu sannan kuma ƴaƴansu za su tashi su ga ana yi to su za su gyaru domin abin da ya taimaka wajen lalacewa su shine su ba su tashi sun ga ana irin wannan aikin ba tashi suka yi sai ga iyayensu tsakanin caca da kwado da farauta da tilin dambe da zuwa gidan sulma dan haka suka lalace idan yanzu kuka zage kuna wannan da'awa kuka bude makarantu kuna karantawa ƴaƴansu in suka taso to za su samu yanayin ba irin naku ba dan haka bayan lokaci sai zama irin waɗannan mutane da ba sa fahimtar da'awar babu sauransu kuma to kun ga wannan logistics wannan logic wannan iyawa da gogewa da ƙwarewa da principles na Malam Abubakar Gumi su ne abinda ake nuna a matasa ganin barna ta yi yawa kar ku ce za ku daina to ma'ana kuna yi kenan ga barnar ta yi yawa ina kuma kun daina to na ɗaya kenan na biyu matasa sukan samu futuro shine sai ya dubi Malam Abubakar Gumi har suka zo suka yi wa'azi suka tafi kasan nan ba a fara shari'ar musulunci ba suwa ne ga su nan sun taso har yanzu ba a fara shari'ar musulunci ba don haka bari mu bari in kuma ba haka ba bari mu ballo ta ballo wanda yake kawai gaba ɗaya mu yi shahada ma dai a huta duk waɗannan ba hanyoyin shari'a ba ne ya kamata mu gane wannan duk gaba ɗaya ba hanyoyin shari'a ba ne ita da'awa abin da ake so mutane su gane aiki ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabawa kuma ya wajabta musu sannan waɗanda suka gaji wannan ilimin su ne malamai su kuma Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu yin ta neman shiryar da jama'a ne da kuma neman kubutar da kai to in jama'a sun shiryu sun yi abin da yake wajibi a kansu idan ba su shiru ba fa kai kai abin da yake wajibi akan ka amma in ba kai wa'azin ba ya zama ba su shiru ba to dama ta ya za su shiru kai ne ka san shiriya baka fada ba to dan haka ku kiyaye wannan to wannan mas'alar da mallan yake magana kuma tadarruj ba zai yi ka taso a fagen da a waye yau shekara ka biyu da tasowa ka hada kanka da wanda ya shekara 20 ba ba zai yi yau shekara ka uku da tasowa ka hada kanka da wanda ya shekara 30 ba yana daga abin da ke kuma hallaka matasa shine wani yana wa'azi yana karantawa yana da katon masallaci yana da katuwar makaranta yana da kudi yana da gidaje yana da motoci yana da mata yana da kaza ni kuma yanzu naje nayo degree nayo masters nayo phd sai yanzu in ga a to shi wani din nan fa degree ɗaya yake da shi ko degree biyu ko kuma ma bai da degree ni kuma yanzu gashi ina da degree uku me yasa zai zama shi yake da mota ni ban da mota me yasa shi yake da gida ni ina zaune a gidan haya me yasa shi jama'a suka fi saurare ni kuma jama'a ba sa saurare na wannan yana daga cikin maganar da mallan yake nufi da tadarruj shi wancan da ka gan shi da gidaje da motoci da karbuwa da taruwar jama'a ko ina ana saka karatutukan shi a gidan radio ko ina kasusuwan shi ake nema kai ba a neman naka sai da biyo matakin da yanzu kake ciki ya hakura zai zama karatutukan an samu lokacin da in an dauki master copy ma ba wanda ke neman kasar din saboda ba wanda ya san shi ba inda aka je shi ko kun fahimci wannan da kyau jama'a waɗannan abubuwan matasa in ba su lura da su ba to ɗayan abubuwa biyu na samun su abu na farko shine abin da muka faɗi sai ya intibashi sai ya bari ya dena in ya dena ya hallaka ko kuma sai ya je ya samu wasu shedanu mahassada waɗanda su kuma sa'o'in wancan ne da ya samu karbuwa sai su je sai su janye shi a jika sai su yi kokarin yanzu bari su yi amfani da shi a matsayin dan bana bakwai shine yake da baki ya tashi ainihin wato domin ya ce zai fada da wancan shi kuwa Bahaushe yayi salam magana wadda ta kai matuƙa wajen hikima yace mai zamani maganin mai laya mai zamani maganin mai laya Bahaushe ya faɗi wannan karin magana ne a lokacin da yake tsaba shirka na yayi imani da laya wanda yake da laya yana iya gwabje mutum taki guda ya kashe shi mai laya yana iya bata mai laya yana iya yin kaza to Bahaushe yayi imani da laya tana da tasiri to amma sai ya fahimci cewa in kuma ya zama wani zamanin shi ne to ko ka zo da laya duk karfin ta ba za ta ci ba shine mai zamani maganin mai laya shi wannan da Allah ya daukake shi zamanin shi ne a wannan lokacin duk abin da za ka yi ba zai durkusa ba sai lokacin durkusawar shi ta yi shine ma'anar mai zamani maganin mai laya ashe menene yafi dacewa ka hakura har naka zamanin ya zo ka bibbi tadarruj din amma in ka ci da zuci yaya za a ce mutane dubu suke taruwa idan wani zai wa'azi ni kuma na fi shi iya wa'azi na fi shi degree na fi shi iya larabci na fi shi iya kira'a ni na fi shi iya tafsiri amma ni mutane ba sa taruwa a'a kai hakuri ka bi wannan tadarruj din kuma barin gaya muku jama'a dukkan abin da ake neman nasarar shi in ba a bi shi da tadarruj ba to yadda ya taso da gaggawa haka zai gushe da gaggawa Allah madaukakin sarki a cikin iyawar shi yana da ikon yanzu mace ta dauki ciki ta haife haka ne ko ba haka ba haka ne dan a aikata gashi yayi Maryam ta dauki ciki nan take ta yi wata 9 ne ba ta yi wata 9 ba ta yi wata 1 ne ba ta yi kwana 7 ne ba ta yi ba a ranar ta dauka a ranar ta haife shi to me ya faru ko kun fahimci hikimar Allah akan haka ya iya yin haka ko bai iya yin haka ya iya yin haka to amma me yasa Allah madaukakin sarki ke bari har sai an dauki ciki wata 9 an sha wahala wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini a sha wahalar ciki ayi amai ayi rarrafe ayi kaza a zo ayi nakuda sannan a shekarar biyu ana shayar da shi nono duk wannan dan Allah ya nuna maka tadarruj sannan bibiyar da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa yace wa laqad khalaqana as-samawati wal arda fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sai yace wa ma masana min lughubin ba wata gajiya da ta taba mu, saboda kafirai suna cewa Allah madaukakin sarki yayi ainihin wato halitta ya fara daga ranar Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, ran Asabar sai gaji, dan haka sai huta. Yahuda sai suke cewa dalilin da yasa ake hutu a cikin addinin Yahudanci kenan, ba a zuwa ibada ranar Asabar. Abinda nake so nuna mana shine me, Allah yana da ikon komai ya yi shi a lokaci guda ko, amma kuma sai yake bin bitadarruj. To a fagen da'awa dole sai ka bi at-tadarruj. Wannan at-tadarruj din jama'a yana marranantar da kai, yana horar da kai. Ku duba a fage na engineering, da fage na aikin lawyer, da fage na harkar jarida, waɗannan abubuwan su na sani, don haka zan yi magana akan su. A fage na harkar engineering, ka je ka karanta engineering, kafin ka ci gashin kanka, in dai kana son aikin ka yayi, to sai ka bi wani wanda ya kafa wani company ko wata masana'anta, ko ka je ka yi aiki a wani wuri wanda ake aikatar da abin da ka karanta a karance a aikace, don ka je ka samu ya ake sanin makamar aikin. Haka a harkar jarida, zaka je ka karanta digirin ka na harkar jarida, ka je ka dawo sai ka ga an zo an dauke ka aiki a gidan radio, sai sa ka a karkashin wani dattijo wanda ko diploma ba shi da ita, amma da su aka bude Radio Nigeria Kaduna, da su aka bude NTA, da su aka bude Gaskiya Corporation, da su aka bude kaza, su sun iya aiki ne a hannun Turawa da gogaggun ma'aikata 'yan kasa na farko. Dan haka kai kana da kwalin certificate din, kai mai degree ne, kai mai masters ne, ko kai mai PhD ne, amma an tara maka karatu ne da jawabi, amma aiki fa a aikace baka san makamar ayyukan ba. Sannan harkan lawyer, yadda ka je kai karatun aikin lawyer shekara biyar, ka je ka karanta ainihin wato makarantar kwarewa dangane da sanin makamar aiki da sirrorin aikin lawyer shekara daya a law school. To sannan kuma sai ka dawo ka shiga karkashin chamber, karkashin ma'aikatar wani lawyer gogagge, kana bin shi kana rike mishi jaka, kana ganin irin yadda ake yi, ana tattaunawa ana nan sai fara tuna ka, yana tura ka kananan rigingimu zuwa kotuna, yana sa ka kana rubuta wasu irin takaddu na sayar da kaza, na yarjejeniya kaza. A hankali bayan shekara ɗaya, shekara biyu, ka goge kai kuma sai ka je ka bude taka. Amma tsakani da Allah, musulmin Najeriya ko suna bin irin wannan tadarruji din wajen harkar da'awa? Ba sa bi. Amma kun ga hatta Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da yabi wannan tsari, lokacin da Allah ya aiko shi, kun ji abin da ya fara yi dai kafin Allah ya aiko shi, kiwon dabbobi ko? Wannan tabarruji ne na me, wanda ya saba mu'amala da dabbobi, mu'amala in ta kama shi da ainihin abin nan mai suke da suna mutane, za ta yi mishi sauki, saboda dabba ce za ta yi ta maka kukan tana jin yunwa, kana kawo abincin sai ga ta kar da kai, abin da za ta miƙo na gaba shine kafarta, sai ta kifar, in ta kifar kuma sannan sai ga ta je tana roron wannan da ta kifar a ƙasa din. Ko kun fahimta jama'a? In ka ce ka yi fushi za ka sai da ita, gobe ma an ka sake siyo wata haka za ta yi, dabba wannan sabuwa bata focin tsohuwar hankali ba. Ko kun fahimta jama'a? Ashe wanda ya saba wannan, to ran da ya zo ya kawo mutane alheri suka dinga mishi ashar, suka bi shi za su kashe shi, ba cewa zai shi kenan shi ma ba zai juye ya zama irinsu ba. Jama'a kun gane wannan da kyau? Wannan tadarruj din sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bi shi bayan da aka aiko shi, Allah ya dauke shi ya kai shi Baitul Maqdis, ya tattaro mishi annabawa musulmanci, aka sa shi ya juya ya tambaye su, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna, ka tambaye waɗannan manzannin da muka aiko kafin kai, mun yarje musu su yi shirka? Ka tambaye su, domin kana bin hanyar su ne. Sannan Allah ya dauke shi ta hanyar mala'ika Jibril ya bi da shi, aka ina aka sama ta daya, sama ta biyu, ga annabawa su Adam da Musa da Yahya da Isa da wane ne biye gansu, da ya kai ya komo annabin daga cikin annabawan da suka sha gwagwarmaya da annabawa shine annabi da kafirai da musulmi kuma da masu mulki, shine wa? Shine Annabi Musa. Da ya dawo, annabi ya dawo yana murna, ya karbo salloli guda 50, da ya zo ba Annabi Musa tare shi ba, yace koma baka goge ba kai sabon shiga ne, ya kai ya komo. Yana daga cikin abubuwan da dole ne wallahi tallahi matasa su daina ruduwa da aini na haddace alqur'ani, aini na iya tafsiri, na haddace hadisai, ni ina da digirin larabci, ina da masters, na je jami'ar islamiyya ta madina, aini na yi karatu ne a jami'ar ABU, ni daga BUK nake, aini na sauke bukhari, na sauke muslim, aini na iya karatun fiqh tun daga mukhtasar, aini na yi shu'ara'u, na yi hamziya, na yi wacece, duk ka gama wannan. Amma yanzu ka shigo maidanul amali. Me yasa ko ga ma'aikatan gwamnati idan suka gama aikin gwamnati suka tayo da kuɗi masu kauri suka shiga kasuwa galibi sai kasuwancin ya watse. Sai su ce an yi musu mugunta, asalatan wani lokacin ba za mu ce mugunta ba. A'a. Abin da yake faruwa shine zai shigo cikin harkar kasuwa ne da kuɗin shi da aka sallame shi miliyan 2. Waɗannan miliyan 2 da yazo da su idan ya bude shago ya cika shagon ya kalli shago ya cika tankam, to hidimar da ya saba yana aikin gwamnati sai je zai ci gaba da ita. Wancan aikin gwamnati da yake kuɗi ne duk wata suke zuwa ba tare da ya zuba wani jali ba, aiki yake zuwa yake yi. Nan ku waɗannan kaya, wannan omo riba shi bata wuce naira 30 ba, wancan katan ɗin magi riba shi gaba ɗaya bata wuce naira 90 ba. To in ya ɗibo hidindimu irin waɗanda yake san da yake aikin gwamnati, bayan wata biyu sai ga shagon ya rame. Ko kun fahimta? Sannan ya zo ba da bashi. Yana da tausayi shi dan tsohon ma'aikacin gwamnati ne, an saba jin tausayin shi, ya saba zuwa cin bashin shinkafa an hana shi ya ji zafi ko. To da an zo karban bashi ne zai yi, sai ji tausayi saboda ya san irin halin da yake shiga. To in ya tayo da irin wannan imani da wannan rahama ta ma'aikatan gwamnati, duk sai ɗiba kayan ya bayar bashi, bayan kwana biyu shikenan sai al'amari ya watse mishi. Ko kun fahimta? To amma da in ya zo da naira miliyan 2 din nan, zai ɗauki miliyan ɗaya ya ɓoye, sai ɗauko miliyan ɗaya sai ɗaura a hannun wani amintaccen ɗan kasuwa, sai ce amma zan rinka zama a ƙarƙashin ka kullum ina ganin yadda ake al'amarin. Wannan miliyan ɗaya ba zai karɓi komai a cikinta ba, zai san yadda zai riƙe iyalanshi a matsayin shekara guda da sauran kuɗin da ya ajiye. Ana kasuwanci da kuɗin, ana juyawa, yana ganin yadda ake yi da yadda in an zo sa kaya, in an zo sa farashin kaya nawa ake ƙarawa, in an zo ragi ya ake yin ragin, idan irin su yana ne suka zo ya ake faɗa musu farashi, amma in irin su wance ce ya ake faɗa musu, idan su yana ne suka zo neman bashi ana basu ko ba a basu, idan su yana ne ya ake ɓullo musu. Duk in ka zauna ƙarƙashin 'yan kasuwa za ka ga duk sun iya irin waɗannan abubuwa. To kai in kai JJC ne, wato sabon shiga ne, yau ka shigo al'amarin, kana zuwa sai kai alkafura, ana zuwa a alaji shago masha Allah masha Allah masha, in magariba te ka ɗibi soyayyen kilishi ka tafi da shi gida ka ɗiba musu tanjirin ka ɗibi dukkan kana ka kai mutanen gida a sha da safe, a sha shayi da kwai irin yadda kake kai ma'aikacin gwamnati, to sai garin fata fara ramewa, sai ka fara gani ina kuɗin suke tafiya saboda baka buta darruji ba. To ku kiyaye haka abin yake, wallahi tallahi a babin wa'azi, sai ka bi ta darruji, sai ka ji wasu malaman ma za ka rinka zama ne kamar su Malam Abubakar Gumi, kaset ɗinsu za ka rinka zama kana saurare, littafin da suke karantawa ba shi ne matsalarka ba, don ka iya karanta littafin, mai yiwuwa ma kana iya karanta shi fiye da su, ba nan ce ba, amma saboda su tsofaffin hannu ne, duk wani sharri da makirci maƙiya sun yi musu sun san yadda suka ɓullo. Kai ko da yake ɗan bana bakwai ne, sai wasu maƙiyan sai su zo sai su shiryo maka makirci, idan suka zo suka shiryo maka makirci sai su zo maka a suran masoyanka ne, sai maka zo mu je za a yi wa'azi ne, za a yi raddi ga suwa ne, za a yi kungiya ka za raddi, za a yi wa 'yan ɗariƙa ka za raddi, ka zo mu je kai ne kake da digiri a kan ka, ba wanda ya dace su maka famfo ka hau, shikenan gwaiwa in ta hau ƙaya me zai faru, in ta huje sai ta tsiyaye ta lankwame kenan. Kun fahimci wannan da ke jama'a? Saboda haka za ku ga da yawa matasa daga shekara 10 zuwa yanzu, duk wanda ka ji shi ya taso bayan wata uku sai ka ji yayi inki mashi, in ya sun kui da kai shikenan. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, ba za ka sake jin motsin shi ba, sai ka ji ya je ya shiga aikin dan sanda wani, sai ka ji wani ya je ya shiga ainihin harkar kasuwanci, sai ka ji wani ya je ya koma ina, mu sai je koma a bashi class teacher, mu a nada shi headmaster. Me yasa? Tun farko da ya zo ya bi abin bi tadarruj da bai samu haka ba. To amma galibi matasanmu suna tahowa da zafin kai, sai mutum ya ga cewa ya je jami'ar Bayero, ya je ya karanta dirasa islamiyya, ya je ya karanta shari'a islamiyya, ya tayo daga jami'ar islamiyya ya karanta ainihin hadisi, ya karanta lugha, ya karanta adda'awa wa usuluddin kaza kaza, in yazo ga malamai a anguwar su sai kuma ba shi da riga ba shi da girmama su ba abin da ya shafe shi da neman shawara su madadi in yazo ya nemi shawara su ya nemi albarkar su ya nemi yaya al'amari yake in yazo kawai sai ma ya nuna cewa gaba ɗaya ma su ba su iya ba shine yanzu yazo ya iya to a ƙarƙashin wannan iyawa in yazo sai ya rikita komai jama'a dan haka wallahi kowa ya nutsu kuma wannan kasa din in so samu ne ya kamata duk wani ɗalibin ilimi to ya samu wannan kasa din ya saurare shi domin waɗannan maganganu ina yin su ne da su ɗaliban ilimi da matasa waɗanda suke tasowa kar su rubi kansu wallahi tallahi harkar da'awa ta fi kokowa cuɗewa to ka je ka ga kokowa in kana yin ta sai ka nemi rikicewa wanda ke waje sai ka ji ya fara ba da shawarwari yanzu duk waɗanda suka taho suka taho suka taho suka samu irin waɗannan matsalolin wasu fa gaba ɗayansu in ka shiga kasuwar Maiduguri jama'a za ka same su da yawa ga su nan sun gama jami'ar islamiyya da ke madina sun koma sun zama 'yan kasuwa me yasa wasunsu da yawancinsu ɗaliban marigayi malam Ja'far Muhammad Adam ne shi ya karantar da su tun suna 'yan mutsi-mutsi shi ya musu daura shi ya musu hanya aka wuce aka samar musu jami'ar islamiyya wani da ya duro sai ya duro da gaba da malam Ja'far da jin haushin malam Ja'far cewa malam Ja'far bai iya ba yayi su garinsu ne a ban musu garinsu su za su iya kaza kaza da ya zo ya yi hajijiya wata uku wata hudu shikenan sai ka ji ya ce kai a samu mishi shago a Monday market a samu mishi jali zai rinka sai da shaddoji zai koma saro albasa yana kaiwa kwanduga yana kaiwa kaza shikenan sai ka haɗu da shi munasaba ta kama sai ka ji ya ce shi ɗalibin jami'ar islamiyya ne me yasa kake wannan sai kuma idan yana zargin jama'a ne ba sa kaza ba sa kaza ko kuma su malam Ja'far ne duk sun bata fagen da'awa dan haka da muka zo zamu a eh da suka bata ai ba tarewa suka yi ba da suka bata wucewa suka yi ko da sai ka zo ka gyara da suka bata kuma sun babbake ko kun fahimta jama'a yana ta zargin malamai yana ta zargin jama'ar gari ba laifin malamai ba laifin jama'ar gari laifin yana gare shi ne saboda bai bi yadda ya kamata ba ko kun gane wannan da kyau jama'a saboda haka wannan tsarin idan ka bi shi da kyau dauki shayi ka gani ya ake dafa shayi ruwa ake fara zubawa sannan a sa ganyen shayi ko a hada su gaba ɗaya sai a tashi wuta gaba ɗaya idan shayi ya dahu sannan sai a kawo sukari sai a zuba sai ta ƙara samarkewa sannan aka zuba kokowa sai kuma a zuba madara sannan sai a sa bambita to dan girman Allah ka samu butarka ta shayi ka zazzage madara da ganyen ti da bambita da suga da komai ka hada ka banka wuta zai dahu amma ita kanta butar ran da ka zo wanke ta zaka gane kai kuskure haka ne ko ba haka ba sannan in ya fara kumfa ƙarshen ta zai kashe wuta kafin ya gama dahuwa ko ba haka ko kuwa yanzu da kake jin mata suna cewa dafa duka dafa duka ka dauka dafa dukan da suke cewa ta yaudare ka kalmar ka zo ka zuba manja ka zuba shinkafa ka zuba duk abin da ake zubawa ka danna ruwa da menene kawai ka je kai kwanciyarka karfe 9 na safe ka zo ka bude ka samu dafa duka tunda kaji an ce dafa duka duka ake dafawa dan haka sai ka dauki sufan da ko kun fahimta wallahi tallahi jama'a majalid da'awa wallahi fage ne wanda yake sai an bi shi a hankali kuma sai ka rinka consulting malamai waɗanda suka iya na kusa da na nesa sai kuma karin da haka in kuka karanta tarihin da'awar annabawa da duk muslihuna da haka suka fara shi yasa sai da kurakuran ya zama kadan ga waɗannan irin malaman daga baya sai kaga sun zo sun yi gyare-gyare abubuwa amma da dama waɗanda suka yi alkafira suka fado fagen suna ganin harka ce mai sauki wallahi tallahi abin ya wuce duk yadda kake tunani ko kun fahimta jama'a me yasa kaga cewa a zamanin da in kai aure sai babanka sai ta samu maka daki a cikin gidanku da kai da mata ane ana kula da ku in kuka haifi da da kai da matar ku kuka haifi dan fa amma ba ku san yadda ake da shi ba in ka tashi sai ka dauke shi yadda ake dauka yaro dan wata 10 sai a ce maka ba haka ake ba rungume shi ake rungumewa ma ane a hankali sai ka je ka rike shi a rana yana kallon rana ba abin da ya shafe ka dan kai ma jahili ne da kai da shi bambancin girman shekaru ne amma babu gogewa sai a ce maka a'a ina an dauki yaro sai an lullube shi da tawul ita kanta da ta haife shi bata san ya ake mai wanka ba sai ga tana neman ta zaunar da shi a cikin baho saboda rashin fahimta sai kaga sai an hada ta da wata tsohuwa tana nuna mata ga yadda ake gaba ga yadda ake gaba ita kanta bata san yadda za ta yi wa kanta ba in aka batta duk sai ta susuce ta kamar wata tsohuwar keke haka ne ko ba haka ba haka ne sai an samu wata tsohuwa ta ga mata ga yadda ake dafa ruwa a danna nan a gasa nan a dumama nan a ciwaji kaza a cigan da'iri kaza nan haka abubuwan ko ba haka ne waɗannan dan ku gane cewa ba wai a harkar da'awa ba hatta a harkar rayuwa wallahi tallahi haka abin yake jama'a in ba haka ba za ka sha wahala ku dubi dai kajin turawa da bature ya aiki cikin gaggawa ake samar da su ku dubi yadda ba su da wayo in ka bi za ka kama shi sai ya tsaya ma'ana a me ya zafi ba ni kama kawai amma dubi wancan wanda aka sha wahala aka kyankyasa nan aka bige nan aka shiga nan in ka biyo shi a guje sai ya koma da baya in ka matsa sai ya fifirwa sai ya tashi amma dubi zakaran turawa duk yake da shi in ka bi sai ya tsaya ma'ana na tsaya ba karka wahalar da ni kuma katuwar wahala za ka saka shi ita ce tukunya saboda bai da fasaha saboda ba a bi ta daruji irin yadda ya kamata ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to dan haka wallahi alazim jama'a sai an tsaya wannan maganar ku dubi irin gogewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ku dubi irin maraicin can da ya fuskanta kun san maraici irin wancan shi kanshi makaranta ne manzo Allah ya samu gogewa sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi aka raba shi da environment din shi aka kai kaji sun ma fito ne babu abinci yanzu kai yaro dan shekara 4 a cikin GRA ba tashi yake a dafa mishi indomie ba a aje mishi a gefen gado a kawo kofin ruwa aje mishi sannan ana dan shafa goshin shi haka yana wata mika ta ƙarya sannan da ƙarya tashi sannan sai ya gama tashi duk uwa ta gama wahala sai ta shiyo ba indomie zai ci ba to me zaka ce ce shi kwai zai ci da biscuit da juice kuma a kawo to bayan shekara 30 ka same shi sai ka same bai da fasaha amma ka je ka sami yarin da aka haife shi a daurawa ko cika ji ko muciya ko tsakiyar tudun wada ko gyalle su ko can wata anguwa ghetto ya tashi in ya buga gwalando sai kawai ya sa hannun shi kawai ya dibe fatar can sai ya dibo kasa ya barbada kaga tetanus din ma shi ya kira ba wai tetanus din yake nema shi ne na yake neman tetanus din ma yazo kasa zai dibo ya barbada idan ya je ya ciyawa ya samu kudi wani ya danne shi ya kwace kudin ya gudu to rambo zama wani abu sai ganshi yana da hikima amma wannan dan GRA shi kuma ka dube sai ka ganshi bubbuke ke ko hira aka zo sai ka ga bai da fasahar magana bai iya misalai ba ko kun fahimta jama'a saboda haka komai yana buƙatar tadarruji wallahi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa wat tadarrub da kuma gogewa al'amali ta fagen aiki gogewa ta fagen aiki ya kamata a ce misali duk wanda ya je yo karatu ya je ya samu wani malami da ya dade a fagen da'awa ya je ya zauna shekara ɗaya shekara biyu tare da shi don ya ga yaya makama abin take kuna zauna kuna cikin karatun risala ce ko qawaidi sai yan sanda su zo su kwashe ku sai ce kun yi wa'azi kun zagi gwamna risala kuma kuke karantawa farlan Allah kuka ce in kuka je kuma a ce ku rubuta statement to me kuke faɗi shi wannan bai saba sai da shi bai koge zau ba me yasa kungiyar izala ta yi nasara a harkar da'awar da ta zo wannan tsarin ta bi malaman a lokacin duk ba su wuce shekara 22 25 ba su dawo mai shinkafa su ne malaman lokacin da suka fara wa'azi dukkansu yan shekara 22 ne 25 wanda ya tsawon shekaru shi ne za ka samu dan shekara 30 tun daga shi nan har yanzu bayan shekara 30 da da'awar har yanzu ba dukansu suka kai shekara 60 ba to kun fahimta sun fara da'awar 1978 yanzu 2010 ake har yanzu mafi yawancin waɗannan malaman da kake jin manyan ba su kai shekara 60 ba a za ka samu Yusuf sanda sai ce baka shekarar shi 57 ko 58 bai kai 60 ba to sanda ya fara wa'azin shekarar shi nawa yau shekara 30 kaga bai wuce shekara 27 ba to a wannan lokacin aka ce shine zai zama shugaban kungiyar
to karshen ta za a samu matsala. To sai a samu wani gawurtaccen dan daba wanda ya sha dauri wurin yan sanda da yan doka duk jikin shi tabo ne. In ya tuba ya zo bi izala sai a ce kai ne shugaba. Sai da ganshi ko bismillah bai iya ba amma shine shugaban kungiya na reshe. To da an je yan sanda na nema sai ya ce mu tafi. Sun san shi ya dauru har sun gaji ba su da iya daure shi. Ana gani sai a ce a kai me ya hada ka da addini ya ce a kai ne ya hada ka da wannan ofishin. Su waɗannan sai ga suna ce a haɗe yana da yan sanda bakan magana. To sun dake shi har ya gaji su ma sun gaji ba na fajin daɗin dukan shi. Don haka sai ka ga duk galibin a wancan lokacin shugabannin izala sai ga asali ba wai malamai ne masu zurfin karatu ba. Amma kuma wannan hikima ce da'awiyya ba kuskure ba ne aka yi a lokacin. Don a wannan lokacin bala'in da ake fuskanta in ba irin waɗannan ba tafiyar ba za ta yi ba. Ba ka ga yadda Allah ya shirya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka zo aka fara da'awar su waye suka yi imanin farko sai Abu Bakar bin Siddiq. Saboda lokacin abin ya fara ne ana dan sassauci dan ana ganin masu mutunci su Khadijatul Kubra ta wani gefen ga su Abu Talib duk su ne masu kare al'amarin. To amma da al'amarin ya tafi su waɗancan manyan azzalumai da suka ga tafiyar ta yi ƙarfi sai suka fara jin tsoron to billahi allazi in fa ba su tashi da gaske ba to abin nan zai ci su da yaƙi. Sai suka sa ƙarfi sai suka fara sa duka. Ka duba hikima Allah sai ga su hanzu sun shigo su ne manya-manyan 'yan daba su ne gawurtattun ƙauraye wanda za su kashe ka su zo su jefar da gawaka a gaban matarka su kada rigar su kuma su koma kuma sun ci halal sun kashe banza dan dokar ta jahiliya ba ta aiki a kansu. To kun fahimta jama'a sai ga su hanzu sun musulunta ana nan kuma sai ga su Umar. To kun fahimta jama'a duk wani wanda ake gani tsagera ne a jahiliya sai gashi nan ya taho. Umar ibn Mus'ab ce mishi ake shaitanul jahiliya shi kirarin shi kenan shi shaitan ne a jahiliya. Duk makircin duniya ya ce ba wanda ba su iya ba. Amr ibn al-As duk wani guntugulu a jahiliya ba abin da ba su iya ba sai gasu duk sun taru sun zo sun musulunta. To shi kenan da zaran ka taso da bala'inka in ka gansu sai kuma ga mutum ya saduda. Mutum aka ɗauko haya zai kashe Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan Umar ibn Mus'ab da ya taho Madina yana zuwa Sayyidina Umar na wajen masallaci sai ya miƙe. Da ya miƙe kafin Umar ya sauka daga kan raƙumi Umar ya ci kwalashi ya rikito shi ƙasa ya ce mai kawo ka. Umar ya ce a'a baƙo ya zo gari ya gari tun daga Makka har kuma nan kuma ba za a mishi maraba ba za a bashi ruwa. Ya ce me ya kawo ka faɗa abin da ya kawo ka. Ya ce to a bannin je ruwan da na zo mana. Ya ce mu tafi. Da yanzu suka shigo cikin masallaci Sayyidina Umar ya ce wa jama'a ku shigo wannan shaitani ne tun a jahiliya wannan duk ya abin nan kaza ka. Ya zubar da shi gaban Annabi yana riƙe da kwalashi. Annabi ya ce saka shi sannan ya sake sai ya tsaya kan shi ya zara takobi. Ko kun fahimta? To in an zauna irin su Abu Bakar ne tafiyar dukan ya za a ci a yi ta kuka kawai. Allah duka za a ci. Ku tashin duka kawai in iska suna dukan ku. Kuna cewa ai Allah zai kawo fatihi an ƙarib. Duka za su yi muku. Amma kaga Allah sai shirya wa Annabi mutane iri-iri sai da'awar ta tafi. To haka wallahi tallahi dukkanin da'awa ana buƙatar ta bi irin waɗannan matakan daga kaza sai ga Allah maɗaukakin sarki ya tsara addinin shi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a kun ji wannan na daga cikin hikima ta Allah maɗaukakin sarki wajen aiko annabawa su zo su yi wa'azi amma kafin su fara wa'azin sai Allah ya ainihin wato sanya musu ƙaunar kiwon awaki. Malam yake saniyan fa'ida ta biyu da muke fa'idanta dangane da kiwon dabbobi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yi fi ra'ayi al-aghnami at-ta'awud 'ala al-hulum dangane da ainihin wato kiwon awaki din nan akwai sabawa at-ta'awud shine 'ada. Ina fata an gane sabo. Ina fata an gane ta'awwada ya saba wato akwai sabawa 'ala al-hulum akwai sabawa game da ainihin juriya wa shafaqa da kuma tausayi li'annahum idha sabaru 'ala ra'ayha domin idan annabawa ya zama sun yi haƙuri wajen kiwon dabbobi وجمعها da tattara su ba'da tafarruqha bayan watsewarsu fil mar'a a wurin kiwo in ka je kiwo kaga kowace dabba ta watse ne ta tafi inda bukatar ta ba ta biya in ka tashi dawowa da yamma ya zaka yi sai ka bukatar taro su ko sannan ka kado kansu ina fata an gane to mutumin da ya saba irin wannan alfaumin zalika sabra ala al'umma to shikenan zai kuma saba da haƙuri ga al'umma wa arafu ikhtilafa tabai'aha sannan zai san yadda sabanin dabi'un su yake ka duba mota an kana tafiya ko babur ko keke sai kaga kowanne driver yazo wuce ka ko ka zo wuce shi ko kuka shan tafin makawo makauniya sai kaga kowa da irin dabi'un shi wani za ga tukin mota yake amma gaba ɗaya hankalin shi yana baya kuma lokacin da zaka fadakar da shi sai ya ce mallam ina ruwanka da ni ina ruwanka na buge ka ne in ce ka rani guri ba abin da ya shafe shi nasihar ma baya so to wani kuma ga zai ce gan shi gaba ɗaya kallon sikiyar mota yake a tsorace yake tafiya duku duku kamar ana biya mishi karatu ina fata an gane mutane iri iri zaka gansu yace to zaka iya gane yadda sabanin dabi'un su yake waqtilafa uqulihim da kuma sabanin hankulan su fajabaru kasiraha dan haka sai ga irin waɗannan annabawa suna gyara wadda ta karye daga cikin dabbobin jabar shine gyarawa dabba ta karye sai kaga sun yi hakuri wajen dora ta wa rafaqu bi da'ifiha sannan sai ga suna tausasawa mai rauni daga dabbobin ka duba duk wanda yake kiwon dabbobi wadda ta karye zai tsaya dora ta ba zai ce oho sai da ne miki tsawa kake haurara mu kika haura ku ba ruwa na wallahi na tafi na baki ko kun fahimta ta san kana magana ta matina ta yi tsawa to sannan ana cikin tafiya sai bayan dan tinki ya gaji sai to sai dai uwarka ta dauke ka wallahi ba abin da ya hada ni da kai uwarka ta dauke ka ni nayi gaba ko kun fahimta a zaka ga sai kaga yarin gimo ana cikin haka sai wani ya sake faduwa sai ga ya sake dauka yarin gimo to duk wanda ya saba da irin wannan fa yakunu tahammuluhum li mashaqqati zalika ashal mimma law kullu qiyama bidhalika min awwal wahala yace to sai ya zama irin wahala da za su fuskanta na ainihin wato matsalolin dabbobi sai kasance musu abu ne mai sauki tunda sun riga sun saba yadda da za a dora musu irin wannan wahalar a halin farkon rayuwarsu ta da'awa ba su saba da kiwon can na dabbobi ba mallan yake cewa da ba za su iya tsayuwa da wannan wahalar ba ko kun fahimta jama'a sai ce fakana tadarruj fi zalika bi ra'ayihim min aghnam allati hiya mukhtalifatu at-tiba' wa fiha ad-da'ifa wal arja wallati targhabu taslaqu al-jibal mallan yake fakana tadarruj fi zalika bi ra'ayihim dan haka sai zama bi a hankali da annabawa suka saba yi wajen kiwon dabbobi lil aghnam wajen kiwon wadannan awaki allati hiya mukhtalifatu at-tiba' wadda su wadannan dabbobi suna da sabanin dabi'u wa fi habba'ifa a cikin su akwai masu rauni wal arja akwai gurguwa wallati targhabu akwai wadda zaka ganta tana da kwadayin taslaqul jibal ita kuma tana da kwadayin hawa duwatsu ne kana kora su da taga dutse sai ka hange ta can ta char mata tai akai ya zaka yi zaka ce ne to mun tafi mun baki tunda ni ban ce miki ba kuma ke ba ki ga mun zaki hau ba ko kun fahimta kai ma ka zama dabba dole ka sanya za kai ka hana ta in kuma ta hauka kado ta sannan a tafi ko kun fahimta haka za a rinka ana da'awar wannan ya bauɗe wannan ya karkace can haka kana taro su mallan yake cewa wasiha lati la tatamakkanu min tajawuzul awdiya daga cikin dabbobin akwai wadda ba za ta iya haura kwari ba in aka zo wurin wani kwari wani zali ba za ta iya shiga ta fita ba sai ya ta'allamu ma'al aghnami tahqiqar raghabatil mutafarriqa dan haka sai ya zama yana tare da waɗannan awaki to ya koyi tabbatar da dukkanin bukatun su waɗanda suke mabambanta tamhidan wannan ya zama sharar fage ne wata tadrijan da kuma wannan bisan nusannu ne limuwajahatil bashar don fuskanta ainihin wato mutane fi raghabatihim game da abubuwan da suke kwadayi wa qadayahum da kuma mas'alolin su almukhtalifa waɗanda suke da sabani da juna ina fata an gane jama'a kun ji wannan ka saba da dabi'un dabbobin zaka ga cewa na mutanen wani lokacin sun yi kusa da na dabbobin ko sun yi daidai da su ko kuma sun fi su ina fata an gane Samisan na uku, fihi tawadu'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a cikin wannan darasi na cewa annabi yayi kiwon awaki, akwai nuna cewa annabi yana da tawalu'u wat tasrih bi minnati llahi alaihi, da kuma yadda manzon Allah yake fitowa karara yana bayyana baiwar da Allah ya mishi. Me ma'anar wannan magana? Wani idan ya samu kanshi a sana'ar kaskanci a da, a yanzu in ya zama babban mutum, in ka tuna mai sai ya ce ba shi bane. Ce ka tuna sanda kake dako? Sai ce a ni na kai a ina ba ni ne. Kuma shi ne ƙaryar banza yake. Na ba ku labarin wani soja, asalin shi jama'a ba sakwace ne, zo garin nan ɗan buhu yake dako, dukkan mutum ne kakkarfa. In ya daga buhu kawai yunkuri yake jefa abin shi gadan baya shi kadai, ba a dora shi. Da haka din nan yana nan yana evening classes, da haka din nan yaje ya rubuta abin nan GCE, da haka yaci GCE nan ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi har yaje yayi karatun da yake daidai da karatu ne na secondary, ya tafi ya zo yayi jami'a a nan Kwango jama'a business administration ya karanta. Sai zuwa ka dauke shi soja, sai zama babban officer na soja. Sannan ya zo da motar shi ta sojoji ya parking dinta a nan kofar kasuwar mata. Sai zo mutum ne mai raha, da ya zo dubu buhun guna tukuna ya tsara musu ya kame, aka bushe da dariya, sai ya dauki buhu sai ya saba a baya da kayan sojan a jikin shi. A shahid kaskanci ne waccan sana'ar da ya ita ya tarakki da ita ya taka ya kai wancan wurin. Ina fata an gane ku. Karanta hadisin mutane nan guda uku yana ishara zuwa ga wannan. Wannan ne sai ku, wannan makahu, wannan ne cuta albaras, wannan da aka je aka same shi aka ce mishi da Allah ne matafi ne kaza 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 kaza, yace a ba zan baka taimako ba, yace amma da kai ba kaza kaza, yace ni wannan dukiyar mu gidan mutum da muke mu alasawa ne, mu gadan kuɗi muka, ba wai mu ne ma akan mu aka fara ba, kabiran an kabirin iyaye da kakanni mu duk masu kuɗi ne. Sai to in ƙarya kake Allah mai da kai yadda kake. Haka wannan darasi ne, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wannan hali da Allah ya mai da shi haka, baya jin kaskanci ya ce da na yi kaza, ba kaskanci ba ne ko kaɗan, don ba mugun abu ba ne. Haisu zakara bidayata hayatihi, yayin da annabi ya faɗi yadda farkon rayuwar shi take, wa ra'ayihi wa ra'ayahu lil aghnami, da kuma kiwon dabbobi da yi, wa innaka latara ba'd al ashkhasi, a yanzu sai ka ga wasu mutane, wani daga cikin mutane la yastankifa an zikri ayyama hayatihi al-ula, sai kaga yana jin kunyar ya faɗi tarihin yadda farkon rayuwar shi ta kasance, yawma kana saghiran, a lokacin da yake karami, sai kaga yana jin kunyar ya faɗa, yace ai da shi kaza ne, da tallan bread yake yi, da jajjage yake wa baba shi a kofar gida, da kaza, misali wai yana jin kunyar ya faɗa haka. Takabburan, dan girman kai, wa ta'aliyan, da jin daukaka, wa nisyanan li da'afihi wa hajatihi, da kuma mantawa da ya akan cewa ai a wancan lokaci shi ne rauni ne, kuma a wancan lokaci ya samu kanshi a halin bukatuwa ne zuwa ga wannan abu. Haka ne ko ba haka ba? Haka yake. Sai ya ce wa zalikal madi, wannan abu ne ai wanda ya wuce, la budda an yuzkara, babu makawa an bace shi, hatta yu'rafa shakhs, ko la budda an yadhkura, an yuzkara, hatta ya'rifa shakhsu qimatahu wa bidayatahu, lallai ne mutum ya rinka ambaton wannan, yana tuno wa ƴan baya waɗannan abubuwan, domin ne domin ya bayyana wa aini, domin mutum ya bayyana kimar shi, matsayin shi a da, da kuma yadda ya fara. A ƙarƙashin haka, fa yashkuru ni'matallahi alayhi, sai ya gode wa ni'ima Allah da ya mishi a yanzu da ya samu kanshi a halin haka. Ina fata an gane. Wa yadhkuru ma biyahu, ya ambaci halin shi da ya gabata, wa da'afahu, wa wada'ahu, da kuma yanayin yadda rayuwar shi ta kasance. Fala ya ta'ala ala al-faqir, dan haka kai ya rinka girman kai, yana ji da kanshi ga wanda yake fakiri ne, li'annahu kana faqiran, domin shi ma da ya kasance fakiri ne. Wala ya takabbar ala saghirin, kar kuma ya rinka yi wa karamin yaro girman kai, yana nuna kama karya, li'annahu kana saghiran, domin shi ma ya taba samun kanshi wani lokaci da ya kasance yaro karami. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليتحدث اليه, wani mutum yazo dan yi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fa asabahu khawfun min ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai kawai yaji tsoron manzon Allah ya kama shi. Fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah yace, hawwin alayka, dauki abin da sauki, saukakawa kanka, kwantar da hankalinka. Fa inni lastu bi malakin, fa inni lastu bi malikin, ni ba sarki bane, ni ba sarki bane, innama ana ibn imra'atin ta'kul qadida, ni dan wata mace ce wadda ke cin kilishi. Al-qadid shine kilishi, gashi na kasa yace wal qadidu huwa al-lahmu al-mamluh, nama wanda aka sa mai gishiri. Al-mujaffaf fi shams, wanda ake shanya shi a rana yana bushewa. Kama fi nihaya, kama fi nihayat fi gharib al-hadith, yace haka yazo a cikin littafin an-nihayat fi gharib al-hadith. Jama'a kun fahimci wannan? Yace ni ba sarki bane, dan wata mace ce a Makka wadda take ainihin wato kawai cin al-qadid kilishi, ba kowa bane, kwantar da hankalinka. Ko kun fahimta jama'a? To yanzu wani ce ga kamar ni in ce ni ne ɗan gidanka ba masu shan fate, ba zai faɗi haka ba, wani zai ga girman kai ko, amma menene, babu wani abin girman kai a ƙarƙashin haka. Wannan hadisi al-Imam Ibn Majah shi ya ainihin wato fitar da shi, sannan malam yace malam Nasiruddin al-Albani ya saha shi a cikin Sahih Sunan Ibn Majah. Allah ya taimaka. Sai yace wa inna min madakhil ash-shaytan, yana daga cikin hanyoyin da shaytan ya bi yake shigowa ala shababi al-muslim, ga samari waɗanda suke musulmi ne. Tasmiyat al-ashiya al-mamnu'a bighayri musammiyatiha ash-shar'iyya, kiran sunayen abubuwa da shari'a ta hana, su rinka kiran su da wasu sunaye wanda ainihin wato shari'ar musulunci wato ta kiraye su da su. An hana kaza, sai saurayi madadin ya bar wannan abu, sai ya ainihin yi wannan abin, amma sai ya ƙi kiran abin da shari'a ta kira shi. Misali girman kai, ji da kai. Naga ce me yasa kake girman kai? Sai ya ce ba girman kai bane, ai mutum yana kama mutuncin shi ne, faɗi muke nuna musu, yawa muna yi musu faɗi ne, kada su taka mu, a halin girman kai ne. Ina fata an gane. Sai ya ce hatta yashala lahu alwuqu'a fiha, zai yi haka ne domin abin ya mishi sauki ya yi wannan abu. Wa huwa la yash'uru, a halin baya ji a jikin shi cewa girman kai yake. Fa yatihi shaytanu, sai shaytan ya zo mishi, wa yaqulu lahu, ya ce da shi, inna min quwwati ash-shakhsiyya an la tatahaddatha ila as-saghir, yana daga cikin kare mutuncin kanka fa, ka kiyaye mutuncin kanka, kakka rinka hira da yaro. Wa la tatawadha' lil-faqir, kakka rinka tawalu'u ga talaka. Wa law ra'aka an-nasu bi hadhihi as-sifa, domin idan mutane sai danka da wannan siffa, ka zauna cikin yara kana hira, ka zauna cikin talaka kuna hira, lafaqatta shakhsiyataka, to da ka zubar da mutuncinka, zaka rasa mutunci. Sai shedan yazo ya gaya mishi haka. Ana yace mal farqu huna bi hadha al ma'na bayna quwwati shakhsiyya wal kibar, menene bambancin wannan quwwati shakhsiyya din da yake cewa karfin daraja da kuma girman kai? Ai girman kai ne, kuma wannan quwwatu shakhsiyya din da ake cewa an canza wa girman kai suna ne, ita ce magana da malai ke magana. Ce ai mune musu fadi ne kawai, ko kuma mutum ka ganshi yana tafiya yana takama, ce mishi me yasa kake abin nan? Sai ce ya ai kowa da zamani shi ne, sarki goma zamani goma, har ma ka ji ai wata muguwar magana, yace ai zamani ne na Annabi Shahu, kowa zo ya dibi raban shi, yana wani kumbura baki, yana wani abu haka. Ko kun fahimta jama'a? Duk wannan girman kai ne, amma yake ta mishi kwana-kwana, yana kiran shi da wasu sunaye. Malam ya ce wa al-madmunu wan natija wahida, abin da ke tattare da wancan aikin da ya da girman kai duk ɗaya ne, natijar kuma girman kan abin da yake haifarwa shi ne wannan cika bakin nashi da burunƙasar da yake nunawa take haifarwa. Walakin tasmiyat ash-shay'i bighayri ismihi sahih sawaghat al-wuqu'a fihi duna al-intiba' li hadha al-mahdhur, sai dai kiran wannan abin da yayi da sunan da yake ba shine ingantaccen sunan shi ba, sawaghat al-wuqu'a, ya bashi dama afkawa fihi cikin wannan abin, duna al-intibahi li hadha al-mahdhur, ba tare da ya tsaya ya lura da wannan abin da aka hana ba, tunda ya kira abin da wani suna daban ko ya lura ba, sai ya afka cikin shi. Dama wannan yana daga cikin kuma lalacewar zamani. Giya a kirata barasa, karuwa a kirata mai zaman kanta, rashawa ko cin hanci a kirata mai, a kirata alheri. Larabawa ba za a ce mata rashawa ba, sai a ce biƙishish, biƙishish, sai maka biƙishish, bai shi biƙishish ya nema, wato ɗan danka kai ma ka dan taimaka mishi ne dan ya taimaka maka kamar ciko ne wato kaga abu ne in ka sashi yana dan reto haka sai ka dan kara mai wani ciko ko dan me dan ya zauna ya biya maka bukata ko shine dan dukishi shi ne wato dan ciko ne ka dan yi wa abin da kake bukata ka kai gare shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mallan yake cewa rabi'an na hudu ra'ayin anbiya lil aghnam mundu sigarihim kiwon da annabawa suke wa awaki tun lokacin kuruciyarsu wa atimaduhum da kuma ainihin dogaransu da suke yi fi maksabihim a wajen ainihin wato neman hanyar abincinsu ala anfusihim da kansu yush'iru bi ahamiyati itimadi da'iya ila Allah ala nafsihi wannan yana fadakar da muhimmancin mai da'awa mai wa'azi ya dogara da kanshi domin kaji annabi ba cewa akai yana yi wa iyayen shi kiwo ba aka ce yace yana yi wa mutanen makka kiwo suna ne suna biyan shi wannan yana karantar da mai wa'azi ya saba da sana'ar da zai dogara akanta wallahi ya ta'allaka bima fi aidin nas kada ya dogara da abin da ke hannun mutane li annahu domin kuwa law ta'allaka da zai ratayi da abin da ke hannun mutane aw malat nafsuhu ila ma fi yadi ghairihi da zai karkatar da zuciyar shi zuwa ga abin da ke hannun wani shi la jamala huda ya rinkai mishi kara mujamala ita ce kara kun san kara dai ina so in yi wa'azi akai sai ga Alhaji wani a masallacin nan sai kuma zan canza wa'azi na ya koma akan muhimmancin daren lailatul qadari a halin nazo ne zan yi wa'azi dangane da tabarbarewar ƴaƴan anguwan nan sai zama an a wannan anguwar babu ƴaƴan da suka kai tabarbarewar shi kuma jiya ya aiko min da shadda ya aiko min da geran kunu kuma shi ya san ina nan ina jiran wannan abin da shi na dogara saboda haka yanzu na ɗibo ayoyi na da hadisai na ga riyadu salihin na rungumo zan zo yi magana akan tarbiya ina zuwa bayan na gama innal hamdalillah kuma sai na dube shi sai marmaza sai budo babu lailatul qadari ko kun fahimta jama'a shine mujamala kara an fahimci wannan da kyau jama'a wad'awatu la mujamalata fiha Allahu akbar da'awa babu mujamala a cikin ta babu kara a cikin da'awa cewa babu kara a cikin da'awa baya nuna akwai cin mutunci a cikin da'awa a'a abinda ake nufi babu wani abu da zaka ga ya dace kai wa'azi akan shi saboda wane ke yi ko saboda wane ya zo wurin ko saboda ga wance a wurin sai kai kara ba a yin haka a musulunci babu haka a fagen da'awa jama'a kun gane wannan da kyau a ƙarƙashin wannan sai malamin yake cewa wadda'iyatu yarba'u bi nafsihi an ya'isha ala sadaqatihim wa a'tayatihim wa ataqu wa a'tayatihim haka ne wa a'tayatihim ne wato mai da'awa yarba'u bi nafsihi yana kaskantar da kanshi ko yana rusa kanshi an ya'isha ala sadaqatihim ya zama yana rayuwa ne akan sadakokinsu wa atayatihim da kuma kyaututtukansu ina fata an gane walan yataqabbala an-nasu mimman yawman ya'khudhu sadaqatihim malan yace pau sam mutane ba za su karbi gaskiya daga wanda yake karban sadaka su ba koda ta rana daya wa yawman yaqifu ya'idhuhum wata ran kuma ya tsaya ya ce ya nemi su wa'azi wa yuzakkiruhum yana tunasarshe su al-akhirah ranar lahira yau ka zo ka tsaya kawo musu wa'azi gobe ka je ka karbi sadakar su jibi ka zo ka ce zaka sadakar da su wa yuhadhdhiruhum ko wa yuhadhdhiruhum min ar-rukun ila ad-dunya yana tsoratar da su game da karkata ga duniya tace yana tsoratarwa game da karkata ga duniya karfe 6 na asuba take mishi a kofar gidan mu yazo karban ne duniya yazo karbe ko kun fahimta jama'a wani ajli zalika to dan haka lam yakun fi masdar rizqir rasul sallallahu alaihi wa sallama minnatun lil kuffari yadhkurunahu biha dan haka a cikin hanyar arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani gori ga kafirai wanda za su yi wa annabi aiki yake musu suke biyan shi bal qad kana bainahum ya'tamidu ala nafsihi annabi ya kasance yana rayuwa a tsakankanin su amma yana dogaro akan shi. An gani wa lam tamudda lahu yadu kafirin bi ata, hannun wani kafiri bai taba miko wa annabi wata kyauta ba, aw minna ko wani alheri, yamtannu alaihi biha fi ma ba'd, wanda daga baya zai zo ya nemi shi gori. Kenan sanda kake dalibi sai ka lura. Yau ka je wurin Alhaji Wani an sa muku karatun Global Maram ya sai maka. Gobe ka je keken ka ta lalace zaka tafi makaranta, Alhaji ya baka ka gyara ko ya sai maka. Jibi ka je zaka yi aure, Alhaji Wani ya cika maka sadaki. Me zai faru? Ran da ka zama mai wa'azi shine a lokacin za a samu gori fi ma ba'du. Ba wanda yake da irin wannan minna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma yana karantar da mu kenan, ba wai tashi kai sana'ar ba, ashe a matsayin ka na mai da'awa in ya kasance sana'ar ma za ka yi a tsakanin kafirai ne ko su za ka yi wa? Babu laifi. Kafiri ne ya kira ka a matsayin ka na binnin kafinta, yace na so ka buga mishi kwano a gidan shi, ya halatta? In a coci ne ba za ka yi ba, in a hotel ne ba za ka yi ba, amma a gida ne na zama za ka buga mishi? Ba wani musulmi da zai ce dan me za a ce malamin mu yana zuwa yana yi kafirai aiki, ai wannan kaskanci ne. A'a, ba kaskanci bane, sana'a ce. Ya je wa kafirai wannan aikin su biya shi, shine mutunci, ba ya zo ya zauna musulmi na bashi su ne miki gori suna rugurguza da'awar shi ba. Da wannan fagen ne jama'a aka ainihin rusa mafi yawancin da'awoyin kasar mu. Dan haka malami zai taso yana da nishadi yana matashi, yana iya faɗa wa kowa gaskiya baya shakkar kowa, amma da zaran tafiya ta yi tafiya girma ya fara kama shi, ƴaƴa sun fara danne shi, zai aurar da ƴaƴan shi kaza, zai yi kaza, ya je ya samu kanshi a halin kaskancin ya miƙawa ne, sai ku ji salon wa'azin ya zo ya canza daga yadda yake a da, ba kowace gaskiya ce yanzu zai iya faɗi ba. To me zai faru? Al'amari ya rikice kenan. To dan haka jama'a kowa sai ya tashi ainihin iya sana'a. Allah madaukakin sarki ya yabi sahabbai, yaban su yake game da kula da sallah, amma a nan take kuma a wajen yaban sai muka ji ashe ƴan kasuwa ne, suna zuwa suna sayarwa a kasuwa, suna zuwa suna kasa suna sayarwa. Yake rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, mazaje ne waɗanda ainihin wato saye da sayarwa da ambaton Allah ba sa ainihin wato hana su abin nan me yake da suna ambaton Allah. Haka kuma saye da sayarwa baya hana su ambaton Allah, saye da sayarwa baya hana su ainihin wa anis salati wa iqamis salati, da tsaye da sallah. Duk wannan Allah madaukakin sarki yana yaban su ne akan kula da ibada ku, amma a fakaice kuma kaji suna da ne, suna da sana'a. Malaman musulunci duk da suka tashi jama'a suna da sana'o'i da suke yi, kiwon ne, sana'o'i ne. Dan fodiyo gashi nan mun ka tarihin shi yana da sana'a, yana ainihin tubka igwai, igiyoyi da ake daura dabbobi, tarnaki da jaki da sauransu ya je ya sayar, kuma kullun yake wannan aikin. In gari ya waye ya karantar da mutane, idan hantsi ya daga a karantar da mutane shikenan, aje a danyi kailula ai baccin rana a huta. Bayan sallah azhar an gama tubka waɗannan igiyoyi da sauransu, bayan sallah azhar sai a fita aje a sayar da su. Wato in yi sallah asuba yake fara karantarwa zuwa hantsi sai a tashi, kuma ka tashi shikenan, dalibai kowa ya tafi sana'ar shi. Misali karfe 9 na safe shi kuma dan fodiyo sai ya tsaya yana wannan tubka ta waɗannan igiyoyi, idan yayi waɗannan igiyoyi sai kuma ayi tafiyar huta. Bayan sallah azhar sai a kai kasuwa, sai a je a sarar, kuma ka je aka sararwa da masu sara kuɗin, sai a raba su kashi uku. Kashi ɗaya sai a siyo kaba, ita ce raw material da za a yi gobe da za a yi, sannan kashi ɗaya a yi mishi cefane, kashi ɗaya kuma a dawo da shi a zo a saka a cikin baitul mali wanda za a taimaki addinin musulunci. An fadiyo haka ya rayu. Ya aka yanzu malaman ba su da sana'a. Amma hanyar zama aibi jama'a, kamar mu da muka tashi da sana'a wai abin sai yake zama aibi. Mun tashi tun muna ƙanana muna da sana'a, dan haka mu ba za mu iya zama ba mu da sana'a ba. Sau da haka in ya zama a yanzu muna sana'o'in mu wai wannan wai sai zama aibi. Kuma jama'a wai ni in ba dan gida dan ci da lalacewa daga tafarkin annabawa ba, wai malamai yanzu ɗaliban su har alfahari suke yi, ai mu dai daɗin abin ba a taɓa ganin malamin mu ya je ya kasa kaya a kasuwa ba. ai dadan abin mu ba a taba ganin malamin mu ya tafi neman kudi ba. Wani sahabi ne fa yazo yana bada labari, ai ga dan uwana ni nake mishi kaza, shi ya zauna karatu yake yana ibada. Sai manzo Allah ya ce kafi dan uwanka daraja a wurin Allah. Kai baka je kasuwa ka yo ce fane, ka samu kudi ka yo ce fane ka ciyar da shi, shi kuma yana nan yana ibada, kai kafi shi daraja duk da ibadar da yake yi. Ma'aunin da Allah yake awo da shi daban da ma'aunin da jama'a suke awo da shi. Don haka jama'a wallahi kowa ya kokari ya iya sana'a ya samu wani abu wanda zai yi a rayuwar shi, wannan shine alkhairi gare shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ina tambayoyin da aka auna a ga tambayoyi ce Qadid
wahala
da kamar tarawa da ita ce wahala ce daina kadid wahala karam farko li awwal wahala a karam farko da sai ya fuskanci wahala ne ce ba wai wahalan na fasara da wahala ba li awwal wahala wato a tashin farko idan da bai sha waccan gogormaya ba a tashin farko zai fuskanci mutane da sai su zama matsala shine li awwal wahala karam farko na da'awa in ka zo in baka samu irin wancan abin ba sai ka fuskanci matsala. Ina fata an gane. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Abinda yake kenan. Abinda suka yi kenan. Ba insha Allah. Kiwon na awaki ne haka yazo a hadisin. Haka yazo a hadisin. Cewa su ma annaba kiwon awaki suka yi. Na alaikum assalam wa rahmatullah. Girman kai daban izza daban izza ta halatta daidai ce walillahi al'izzatu walil rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la yash'uruna ko la yafqahuna ko la ya'lamuna ko girman kai shine ji da kai jin ba wanda ya isa amma izza ita ce kana tsakiyar kafirai ko ɗan bid'a ko fasikai sai ka ga za su taka ka sai ka ɗauka kanka izza yadda kar ka bude musu kofar da za su wulakanta ka sam kar ka ba su kofa shine yake kira izza. Na fata an gani. Na'am. Cewa kuma wannan na tambaya ne dangane da a caba waya ake a caba a musulunci, dangane da ka dauki abun hawa ka ba mutum yarjejeniya za ku yi kawai da gargada yadda kuka yarjejeniya shikenan. Duk wata ya kawo maka kaza bayan shekara biyu sai ka ce mashin ya zama nashi ya halatta, ko ka ce duk mako ya kawo maka kaza ko kullum ya kawo maka kaza ko kuma ya je ya dauki mashin din ya ta a caba nan da wata shida ya kawo maka kaza. Duk hanyoyi ne na yarjejeniya ya danganci kawai yadda kuka yi kanku. Shiwa na albai'u bit taqsid ne, ciniki biyu ne wato farashi biyu ne a haja daya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Ahmad da Abu Dawud sahihin hadisi annabi ya hana yace man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma aw riban, wanda duk ya sayar da haja daya da farashi biyu to ranar duk da za a biya shi kudin sai ya karbi farashin na kasa asalin kudin, amma duk abin da ya karu a sama to wannan kuma ya ci riba. To a duk ɗaya ne, amma ai ƙarin kuɗin ne matsala. Shine misali yanzu ka sai babur, nawa ka sai babur ɗin? 60,000 ne. Sai ka ce mishi je ka kai ta a caɓa da wannan babur nan da ainihin wata shida ka kawo min 60,000 ita. To galibin abin da ke damun ƴan kasuwa yaya zan zuba 60,000 ta wata shida wani alheri bai zo mini ba? A'a, ai wannan abin ba sana'arka ba ce, kayi mishi ne a babin taimako, kana da sana'arka daban. Idan wannan ita ce sana'arka, to sana'arka ta zama mugunyar sana'a. Don haka wancan suna bayarwa ne tsakanin ma'aikatar da su masu baburan ake ƙara maku kuɗin. Wannan kuwa kasiya ne, kai da kuɗinka 60,000 sai ka bashi ka ce ya je ya kawo maka 60,000 bayan wata shida. Shi kuma sai dage nan da wata shida ko ƙasa da wata shida zai samu 60,000. Me kai mishi taimaka mishi kai? Don in ba babur ɗin ba zai iya tara 60,000 ɗin ba. Na'am.
sai haka an shi mashin din ba yadda aka saba yi ba an shi mashin din kuma shikenan kudin da ya ta bayarwa an karbe ba haka ake yi ba zalunci ne wannan sai a duba yanzu ya biya cikin 60,000 da aka ce mai ya kawo yanda fa su dama nasu wannan mai riban ne suke mu muna fadin yanzu wanda musulunci yadda da shi nan da wata shida an yi cewa zai bada 60,000 wata shida ta hadu amma 40,000 ya bayar saura 20,000 haka ta shi za a dubi za a karba babur din ne saboda ana ganin yana da kudi mun karbe zai kwakulo kudi ko ko za a karbe babur din ne a je a ba wani yayi marmaza in ya ci ko 20,000 din kuma ya mishi da kayan shi dole dai a san hanyar da za a yi mishi adalci amma galibi a harkar ta mu yanzu nan karbewa kawai mutane su na'am ya halatta domin bayan waɗannan kuɗin sun tabbata a hanyar zubashin naka ne da kuma ta kuma sai kake bayan shekaru da ka ba shi ya halatta wannan ne addu'a suke neman addu'a na jin mata ne suka ce a yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba su kuɗi na halal mai ba su abin da za su ci su sha a cikin rufin asiri to Allah ya ba ku kuɗi na halal Allah kuma ya ba ku abin da za ku ci ku sha a cikin rufin asiri mu ma Allah ya ba mu. Wannan wani mutum ne yake zaune gidan haya sai makwabcin ɗakinta bai da lafiya za ta gaishe shi ko za ta faɗa matar shi ta isar da gaisuwar ya fi sauƙi a faɗa matar ta shi ta isar da gaisuwar zama gidan haya bai taɓa halatta magana ba irin abin da mutane suke ɗauka tunda ana zaune gidan haya an zama uwa ɗaya uba ɗaya a wajen fatan alheri ne da kuma sadar da haƙƙoƙi na ainihin wato musulunci amma wajen gaisawa bai halatta don kuna zaune gidan haya da wani kije kina gaishe shi ko kuma a ce bai da lafiya ko makamantan haka ba tare da cewa in an amintu daga fitina kika je kika gaishe shi kuna sa rai in Allah so babu wata matsala saboda ga sayyidina Abubakar dai da ainihin wato lafiya da shi da Bilal Aisha ta je ta gaishe su Aisha ƴar Abubakar ce amma mai hada ta da Bilal Imam al-Bukhari hujja da haka akan in wani ya je gai da wata mace ko wata mace ta je gai da wani in dai babu wani abu da yake abin nan Allah maɗaukakin sarki yake ya babu matsala insha Allah idan ya sallama tun da gida ne na haya ba gidan haya kaɗai ba har da gidan zaman tarayya shine dawa da ƙannan shi ne a gidan kowa da matan shi wannan zaman tukuna ina son ku gane asali a musulunci bai halaba hatta zaman gidan haya da muke ga ɗakin wannan ga ɗakin wancan ana shiga ban ɗaki ɗaya a zo a taru ɗin nan asali bai halatta ba domin yana ba da damar sakaci wani ya kalli matar wani a yanayin da bata halatta ba wani ya faɗo ban ɗaki a halin ya matsu ita kuma matar wani ce tana tsuguri da abubuwa da waɗanda munana ne suke faruwa to sakamakon waɗannan abubuwan shi ne rashin halaccin amma in yi zama larura ta talauci da kunci da aka samu kai ta tursasa zuwa ga haka sai a ringa taka tsantsan wannan taka tsantsan din shi ne duk sanda kuke ku mazajen gidan sai ku yi tsari jama'a idan mutum ya shigo ya sallama to ko da matan sun amsa a nan a wata cewar ta malamai babu matsala in dai an amintu daga fitina idan suka amsa to shikenan dalili ne akan sai ya dan saurara sun kuma sai su watse kowace mace sai ta shiga daki in ba haka ba sai kowa ya lazimta matar shi in za ta yi aiki ya zama da hijabi a jikinta yadda idan ya yi sallama kawai sai ya fado don zai zama kowace tana da hijabinta amma in dai kowace za ta zauna ne cikin yanayinta
to gaskiya saboda Allah bayan yayi sallama sai yayi isti'zani ko kuma su sai sun kauce dole ne a kiyaye wadannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan wannan tambayar ta tabbiyar da aka fara karanta ita ce kuma ya ake raba riba idan ana yin sana'a tsakanin mutum biyu da mai jali da mai wahalar sayarwa ya danganta diyar je in ya kai ita tana wahalar sayarwa da wahalar toye kosai da kunu da sauransu ke kuma ke kika bada jali aka dubi wahalar ta ta kai matukar da za ka iya cin rabin riba ke kuma ki ci rabi yayi daidai in kun yarjeje ne haka idan kuma ga abu ne ba wani wahala ake ba kawai sarewa ake yi kamar kati ne na waya kawai za a saro ne yana da shagon shi dama sai ba da 100,000 sai a saro sai a zo a rataya kun ga wannan ba wata wahala ba ce mai tsanani sai aka ce to in riba ta samu an samu naira 50,000 kai za ka rinka daukan 1/5 shi kuma mai jali zai rinka daukan 4/5 ko shi ya dauki 2/3 kai ka dauki 1/3 da gwargwadon yarjejeniyar da aka yi babu laifi insha Allah to da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah